أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هو مسكلا مرسورا متكفريا على باريت سنة تي في إي كاس إسلام كتاب والسنة على فهم سلف الصالح منا مكجسوة الدين المسلم تي سنة منا كارا قودي و الله سبحانه وتعالى وند تكين إيكون سدقان إن دامس دفال الله سايبا مو إيكو مكهات ودكو أو ندرسينا مو إتاكيان حتنا سوشي كو يد أكي حتنا سوشي كو يند أكي حتنا مأنا سوشي ودند أكي غنين أظاهري كما سنشي كارو دجونا. Wannan shine darasinmu ko majalisinmu na 122. Muna tafiya tare da littafai guda biyu kamar yadda ɗan uwa suka sani. Littafi na farko littafin Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab da Sheikh Al-Allamah Al-Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Littafi na biyu kuma As'ilatul Qur'an Al-Majid wa Ajibatuha da Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alayhi wa rahim Allahu jami'al muslimin. To idan muka duba zamu ga cewa wato wannan darasin namu muna cikin suratu Yusuf ne, sai lokaci yayi muna halinsa. Kina a yau zamu tashi da izinin Allah subhanahu wataala a cikin wato wannan sura, kamar yadda yake muna hada wato ma'anonin nasoshin da gurgurdon abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da mu. To madalla, kafin mu shiga cikin darasin mu gadangadan, akwai nukta guda biyu da nake so in yi tambihi izuwa gare su. Lokacin da muka bude suratu Yusuf, mun kawo karkashin hamish na wani littafi, magana da shi mai tahqiqin littafi ya kawo akan suratu Yusuf da tarjumar da Ibn Ashur yayi, har ya kawo ta yake cewa akwai wani mutum da ake kira kamar cikin Ibn Hajar al-Asqalani cikin kitab littafin shi al-Isaba fi tamyizus sahaba, kenan ya kawo tarjuma ta Rafi' ibn Malik, sai muka karanta shi az-Zarqi. To ba az-Zarqi bane, sunansa az-Zurqi. Bayan na yi bincike sai na tabbatar da wannan. To kiran kaga wannan amana ce ta ilimi, ya kamata a ce wato an wato tabbatar da ita, an gane ko? To sannan kuma idan muka duba da muka kawo wato qira'o'i na al-Qur'ani, da muka kawo wajen yarta'i wa yal'ab, mun kawo Nafi' da Abu Ja'far. Da mun ka kawo yarta' wa yal'ab, mun kawo Nafi' a cikin su. To kawo Nafi' a cikin su kuskure ne da ya bayyana a cikin littafi, kenan wato Imam Hamza da Kisa'i da Asim da Yaqub suni sun karanta yarta' wa yal'ab, shi Nafi' da Abu Ja'far sun karanta yarta'i ne wa yal'ab. Yarta'i kenan sai da manto irta'a yarta'i. Irin waɗannan abubuwa suna iya faruwa, dole sai an yi bincike sai a tabbatar da su, don kawo ne saurare mu ya ji abin nan. Cikin darasin da gabata kuma mun faɗi qira'o'in da ma'anar da suke ɗauka, kenan mai so zai koma a darasi na 121 ya ji ma'anoninsu. To wallahu ta'ala a'lam. ‘Yan uwa musulmi, mas'alar mu da za mu tashi ta farko a cikin wannan darasin namu ita ce mas'ala ta 481 a cikin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir ar-Razi. Malam yake cewa fa in qila, idan aka ce kaifa wahada al-bab, ya an kai Allah subhanahu wataala a cikin suratu Yusuf da yazo karkashin aya sai kawo babi a matsayin daya, wahada daga mai da abu daya ne, daga nan aka samu tauhidi kadai ta Allah. Fi qawlihi, a cikin fadar Allah subhanahu wataala, wastabaqa al-baba, sai suka yi da gangantun bude kofa. Suratu Yusuf ada ta 25 ba'da jam'ihi, bayan an kawo shi a jam'i, fi qawlihi, da an kace wa ghallaqatil abwab, kenan ta kulle kofofi. To kuma ba a ce sun yi riganganto wastabaqal abwaba ba. To menene hikima ta fadar wannan? To malam yake cewa qulna li anna ighlaqal babi, domin za a ce amsa saboda kulle kofa, lil ihtiyati, dan saboda wato daukan mataki ne. La yatimmu illa bi ighlaqi jami'i abwabid dar, ba zai yiwa ba sai an bude dukkan kofofin gida. Sawa'un kanat kulluha fi jidarid dar, shin dukkan su suna nan a cikin katangu na gida, awula ko ko a'a. Wa amma, to sai dai wato harabuhu minha, lokacin da Annabi Yusuf ya gudu daga gareta, ita matar Al-Aziz da suke sun ce sunanta Zalikha, babu nasi wanda ya tabbatar da wannan, lokacin da ya gudu harabuhu min hakinan ila albabi zuwa ga kofa fala yakunu illa ila babin wahid sai zuwa kofa guda in kanat kulluha fi jidari dar imma sun kasance dukkan su a cikin kofofi katangin nan gida li anna khurujahu fi waqti harbihi domin lokacin da yake son fita ya gudu kenan la yatasawwaru ba'a iya tunanin sa illa min babin wahid sai ta kofa guda min hada garita wa in kana ba'd al-abwab dakhil ba'd in ko dan su kofofi suna cikin wadansu fa innahu awwalu ma yaqsidu al-bab al-adna liqurbihi kenan zai kusanci kofa wadda an mafi kusa saboda ita ce mafi kusa wa li anna al-khuruj min al-bab al-awsat kuma saboda fita ta kofa ta tsakiya wal-bab al-aqsa koko kofa wadda an mafi nisa mawqufun ala al-khuruj min al-bab al-adna ba za a yiwa ba sai an fita daga kofa mafi kusa falidhalika wahada al-bab shi yasa sai aka wato kadaita kofa abinda malam yake son ya ce an ce ta kulle kofofi kuma sai an kace sun kai rigangantun fita daga kofa kenan muqaddarta in dakin yana da kofofi to dole annabi yusuf da ita kofa guda zai fita kuma zai nemi wanda tafi kusa da shi idan kuma a dakin kofa guda ne da shi to amma kafin wannan dakin kofofin gidan suna da yawa to dole dai annabi yusuf sai ya fara bude wannan kofa ta farko sannan ya je ga al-awsat ta sakiya sannan ya je zuwa ga al-adna ta al-aqsa ta karshe to shi yasa sai an kai nan zancen kofa daya wanda kinan zai fara gudu ya samu ya tsere kinan to wannan shine hikimar da ta sa an kai wannan to wannan shi abinda dai malam ya kawo dan kakkace an ce wa ghallaqatil abwab kuma an kace wastabaqal baba eh wannan wurin da aka kawo wannan aya Allah subhanahu wataala da ya fadi wannan yace wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak to wannan wurin zaka iske qira'o insa sun bambanta kuma daliban ilmi wadan su wato basu abin nan ba zaka iske ba sa hankalta musu to idan muka duba Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far da Abdullah ibn Zakwan sun karanta wa qalat hayta lak an gane ko hayta lak akwai masu karantawa wa qalat hayta lak to sannan kuma Hisham wato ɗaya daga cikin ruwata na Abdullahi ibn Amir shi ko ya karanta hi talak kaga wancan hi talak da ya'un ne kuma shi kuma hi talak ya karanta ina fata an fahimce ni to sannan kuma abin nan Ibn Kathir ya karanta haytulak duk da yake shi ya karanta ne da ya'un amma dhamma akai mata sai kuma sauran sun karanta haytalak to kidan kaga dalibin ilimi ya kamata ya san ma'anonin su ko kuma ya san qira'o'in sun canza to amma dai duk da take ta kawo malaman tafsiri sun tafi cewa kamar wannan da wato haytalak an gane ko da haytulak da kuma hitalak da hitalak suka ce duka ma'anar su daya ismu fi'ilul amri ne kinan lamun an kawo ta dan saboda taqwiyatul ma'na an gane ko saboda karfafa ma'anar fi'ilin tunda ismu fi'ilul amri ne ba fi'ilul amri bane shi yasa sai aka kawo ta to amma shin wai dun ismu fi'ilul amri bai da ma'ana kawai ma'anar shi umurni ne kawai to wadansu daga cikin masu lugha sun tafi cewa a'a wato inda anka kawo alhamza an gane ko akwai qira'o'i wanda suke ana iya bambanta ma'anar su suka ce to idan muka duba akwai qira'a shadha wato hayitu lak to wannan qira'a ce shadha sun kace to wannan qira'a da kuma qira'a da tace hitu lak an gane ko da kuma da tace haitu lak suka ce to su waɗannan in an ce haitu kamar dhamiri na kuma zuwa gare ta to su suka ce wannan ita ma'ana ana iya bata ma'ana kidan misali qira'a wanda tace mutu shadha hayitu lak ai tahayyatu lak na shirya gare ka sannan kuma qira'a da tace wato hitu lak sun da tace hitu kenan kamar dhamiri yana koma ne zuwa gare ta wato shine sun kace ya samo asali ne daga wato haa wato shine haa ar-rajulu yahi'u idha hasunat hay'atuhu kenan idan mutun yayi kyau kenan sai zama cewa shine da tace hitu lak an gane koko haitu lak ma'ana na shirya zuwa gare ka ma'ana tayi kulliya ta dauki sifa mai kyau don saboda ta dauki hankalin shi annabi Yusuf to da haka akwai wadanda sun ka tafi cewa shi haitu duk da yake wasu sun ce ismu fi'ilul amri ne amma wadanda sun ka tafi cewa da qira'a shadza ta hayitu lak da kuma hitu lak da kuma haitu lak suka ce to wannan daga haa wato shine ha'a fi'ili ne wanda yake yana zakkuwa ha'a yahi'u idha hasuna kenan ha'a yahi'u idha hasuna kenan abu yayi kyau to shine suka wadan suka fassara da wannan dan kada wani yaji an zo da wata ma'ana sabuwa wanda bai san da ita bai ce a'a su wadannan kira'o'in daga ina aka samu su a wani lokacin hi'tu wasu ma suna dinin daga tahiyya ne hayya ne kenan an shiryar da abu sai suka yi amfani da wato alhamza shi ko wancan na haitu sun kace ha'a yahi'u ne kenan idza hasuna wato abu yayi kyau to wannan dai a takaice akwai wadannan maganganu amma ina ba dan uwa shawara ko yan uwa mai so ya duba cikin القراءات وأثرها في التفسير والأحكام نا أستاذ الدكتور عمر سالم بازمول مجلد نبيو شافي نا قريبا كوي واتو دا سبعين دا بكوي يدوبا يغا قارن بياني كو زيك آرغان ودانسو أبو واسبو دا إدان أكا فاتونا أبو وان ديكي سابوني وان داك اسكي شيبا يدبا سيا سا إناني أكسامو وان نائبين والله تعالى أعلم طو mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 482 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai allah yace wa shahida shahidun min ahliha mai sheda sai sheda daga cikin ƴan uwar mata lokacin da annabi yusuf yayi gudu wannan matar ta kama rigar shi ta baya har ta tsage ko ta kece ko ta yaga masa riga kenan sai wa shahida shahidun min ahliha sai mai sheda yayi sheda daga cikin mutanenta malam yace walam yakun qawluhu shahada shi wannan mutumin magana da ya faɗa ba sheda bace an gane ko tunda bai gani ba malam yace kulna zamu ce lamma adda lokacin da ya isar ma'anar shahada ma'ana maganar sa tana matsayin ta iza kamar shaidu tunda ta kubutar da annabi yusuf fi thubuti qawli yusuf alaihi salam ta tabbatar da maganar annabi yusuf nan fi ithbati qawli yusuf ya kamata a ce to amma malam yace fi thubut tabbatar maganar to kenan in ta tabbatar da ita kenan sai ta tabbata wa butlani qawliha an gane ko kenan wa ibtali qawliha ta bayyana ƙaryar wannan magana da wannan mata ta faɗa ba gaskiya bane summiya shahadatan an kira ta shahada kaman bai tsayin shaida fal muradu bi qawlihi shahida abinda an kasa an kace shahida yayi shaida ai a'lama ya sanar wa bayyana ya bayyana wa hakama yayi hukunci ina fatan an fahimta to wannan shine abin da yasa anka ce wa shahida shahidun min ahliha tunda ba yana nan tsaye bane amma maganar da ya kawo tunda hatta bayyanar da mai gaskiya to kamar ta zama matsayin wato shaida to wannan kenan to shine abin da malam ya kawo amma abin da zamu ƙara a gurguje saboda yanayi na lokaci nan da anka ce wa shahida shahidun min ahliha ya kamata mu gane akwai wata qadiya da ake ce ma shar'u man qablana shar'u man qablana shine shari'ar waɗanda suka gabace mu idan qur'ani ya faɗi bayani tunda annabi yusuf ya gabace mu alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammut taslim to shir shar'u man qablana mun faɗa yana da ka'ida guda uku idan Allah ya faɗi shari'ar mutanen da suka gabace mu to kuma sai ya faɗa cikin alqur'ani mu ya shar'anta mu shi to shikenan ai mun huta tunda mu an riga an ce an shar'anta mu za mu yi aiki ne da shi a matsayin yazo cikin littafin mu alqur'ani bi girma idan Allah ya faɗi ya shar'anta wani abu ga mutanen da suka gabata amma yace mu bai shar'anta mu shi ba to shikenan magana ta riga ta ƙari kenan mu an dauke mu da to idan ya zo cikin bayani amma mu ba a ce an shar'anta mu shi ba kuma mu ba a ce an dauke mu shi ba to ya zamu yi to misali nan da anka ce wa shahida shahidun min ahliha mutun yin shaida ko ya bada alamomi shine malamai na wato usulul fiqh da fiqhu da malaman tafsiri suke kira al amarat al amal bil amarat yin aiki da alamomi abu ya faru yanzu kamar yan sanda sai a kashe mutum ba sa nan ko a je a yi wani aika ba sa nan amma sai su je su yi amfani da wasu ka'idodi da wasu abubuwa na bincike musamman yanzu da akwai na'urori ko da babu na'urori kuma suna bincike sai su gano wane ne ya aikata wannan ai ba shaidu suka samu ba amma bincike suka yi to aiki da alamomi kaga kar a sa tsammani turawa ne suka kawo irin wannan ashe qur'ani yayi bayani zuwa ga wannan shi wannan mutumin ba gaban shi akai ba amma sai aiki da alamomi yace in riga annabi yusuf ta kece ko ta yage ta baya to shine ke da gaskiya saboda yana nuna cewa shi aka koro yayi gudu in kuma rigarsa ta kece ta gaba an gane ko to kenan yana nuna cewa shine yan neme ta tana kokarin bujire masa sai ta kece ta yaga masa riga ko ta kece mishi riga to kaga wannan ilimi ne na al-amarat ashe musulunci ya sanar da shi kenan ba yan sanda ne na turawa ba suka gano yadda ake amfani da amarat kuma ko cikin shari'a za ka ga idan aka yi sabani tsakanin mutane guda biyu aka je aka tattauna to galibi ana amfani da amarat duk da yake wani lokacin suna yawa sannan a rinjayes da wani akan wani yanzu an je ana rigima da makeri da wanda ba makeri ba to shikenan sai aka zo gidan alkali shi wannan an samu abin zuga na wuta wannan makeri ne yace nashi ne shi ko wannan ba makeri bane dan kasuwa ne yace nashi ne to amara wanda za a rinja shi so shine makeri shi an san shi yana aiki da wannan sai an samu dalilin da zai nuna cewa ba nashi bane saboda mi saboda ga alama ne mata da miji suka yi rikici kan kayan gida galibi in babu shedu to ya za a duba an san dai gado in an kai rikici a gida nawa ne galibi na mace ne to an san kuma wani lokaci TV misali koko misali aka iske kayan sutura ta maza da ta mata a cikin gida kowa ya rigima tsakanin mata da miji aka ce miji yace kayan nashi ne kuma ita kuma mata tace nata ne to kun ga in kayan maza ne galibi za a rinjar da cewa namiji ne idan kuma na mata ne za a rinjar da cewa na mata ne sai an samu dalilin da yasa za a tashi akan wannan to wannan kenan ilimi na amarat da bincike akwai shi cikin wato alqur'ani mai girma ba wai turawa ne suka kawo shi ba wannan na farko kenan na biyu kuma sai shine cewa da yace wa shahidu shahidun min ahliha wadansu daga cikin malaman tafsiri sun ce dan uwanta ne wanda yazo a cikin gidan yazo ziyara sai ya hadu wasu kuma suka ce jinjiri ne ko jariri ne shine yayi magana wa shahidu shahidun min ahliha to cewa jariri ne wadansu malamai sun da'afa wannan riwaya cewa jariri ne yayi magana amma duk da yake haka nan ne cewa ma ko jaririn ne ko shine ko ba shi din bane wannan wasu na kafa hujja cewa kamar wannan zai ci karo da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa babu wanda ya taɓa magana shine cikin tsumman goyo in ba misali ba yaro wanda ya magana na Juraij da yaro kuma wanda ya magana a lokacin da za a kada ashabul ukhdud ya magana da mahaifiyarsa yake ce mata su fada cikin wuta sannan kuma da annabi Isa to koda an samu karin wadansu wani sai shi dauki wannan hadisi kamar wannan hadisi ne wanda aka karanta a nan da ya kawo su da yace babu wanda yayi magana malamai suna magana akan abubuwa guda biyu ko da ya zamanto lokacin Allah bai sanar da manzon sallallahu alaihi wa sallam in ba wadannan ba shi yasa sai tsaya bakin in wadannan ko kuma ya zamanto a da ya fadi wannan ba yana nufin ya sha makance ba da yace babu wanda yayi magana a cikin wadannan halayen da aka bijiro Annabi Isa ya magana a matsayin shi na wannan lokaci zai yi magana a matsayin shi na mu'jiza ta annabin Allah mu'jiza kenan sannan kuma akwai shi wancan yaro na Juraij matsayin mu'jiza ne an so a kumiyatar da shi wanda malamin Allah ya kubutar da shi shi ko wannan yaro ya yi magana ne akan wani magana ta gaibi kenan ba a samu jinjirin da ya magana ba da umurni zai zamanto kamar umurni ne wanda yake na wahayi in ba waɗannan ba malamai dai suna neman aujuhul jama' tsakankanin waɗannan abubuwa kuma ko cikin alqur'ani da kai sai an yi magana kan wani abu sai ya ce to ai aina an ce bakin kaza kuma can an ce kaza a wani lokacin ba ana rufin su kadai bane cikin wannan yankin ko cikin wannan fannin ko cikin wannan hali su kadai ne to amma shi mutumin bai fahimta sai sa tsammanin wato kuskure ne akai wallahu ta'ala a'lam duk da kuma waɗansu sun kareta ko sun in ce sun da'afa cewa wato jariri ne yayi magana babban mutum ne yayi magana kamar yadda suke gani tunda in an ce jariri ne ana ganin kamar akwai mu'jiza jariri yayi magana wasu kuma sun ce a'a wannan asarkin bai inganta ba babban mutum ne yayi magana duk yadda takai ta kawo dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace babu wanda ya magana cikin fil mahdi illa kaza ba yana nufin al-hasrul haqiqi ba yana nufin waɗanda su suka yi magana cikin hali ya kasance na mu'jiza ne an gane ko nan yana nufin hali na bayyana hakikanin al'abarin wasu abubuwa na addini tunda yaro wanda yace a tai ayi shahada kaga kamar nan ya bayyana mahaifiyarsa tana akan gaskiya shi ko wannan yaro na Juraij dan ya kubutar da wannan malami da aka tuhuma da zina sannan shi ko Annabi Isa dan ya kubutar da mahaifiyarsa kiran waɗannan kamar waɗannan yara ne waɗanda suna magana ne bisa ga al'amarin mahaifansu kai tsaye kaga wannan Juraij ya kumiyata cewa ba shine yaro Juraij ba shine mai wannan karo ciki ba kiran kaga ya bayani kan al'amarin mahaifiyarsa shi kuma wannan yaro ya kubutar da Annabi Yusuf ne shaida ce ya bayar Annabi Isa shi ma ya kubutar da mahaifiyar shi kiran sai zamanto yaran da suka yi magana dan kubutar da masu gaskiya ita rayuwa wannan shine abin da ake son a ce ba wai ana nufin kawai su kadai ne yaran da suka yi magana ba a matsayin su na jinjirai ko da mun ce mun dauki ra'ayin waɗanda suka ce yaro ne yayi magana dan haka yana da kyau dalibin ilimi yayi hattara wajen fassara nasoshi in bai fahimce su ba ko wanda yake son ya karantar da hadisi zaka ce ko ce alqur'ani irin waɗannan kafirai ma suna amfani da su don su bar su karantar da alqur'anin to Allah ya yi mu nasari ɗan uwa musulmi nan ya kamata in bar wannan mas'ala din sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 483 malam yace fa in kila idan anka ce qamisuhu qudda min duburin inda Allah yace tunda bakin nan suka kawo ayar an gane ko wa shahidu shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin malam yace to wannan ayar da anka ce qamisuhu qudda min duburin in riga Annabi Yusuf take ce ta baya yadullu ala annaha kadhiba yana nuna cewa ita ce ƙarya take yi in riga Annabi Yusuf ta ke ce ta baya yana nuna cewa shine mai gaskiya ita ce ke da an makaryaciya ko ko ta yi ƙarya wa annaha hiya allati tabi'atu kuma wannan shike nuna cewa ita ta bishi ta baya wajazabat qamisahu tajja rigasa jazaba wato laraba suna da wannan kalma suna da ma'ana guda biyu abinda ke cewa qalbul makani ana cewa jazaba shine asli kuma ana cewa jabaza sannan ana cewa ayisa kuma ana cewa yaisa kaga yaisa kuma sai a ce ayisa alqalbul makani bincike ne mai yawa cikin ilmu sarf wanda ya kamata dalibin ilmi ya bincike akan sa wajazabat qamisahu tajja rigasa min khalfihi tabaya faqaddathu sai take ce wannan riga an gane ko to wa amma wato qadduhu min qubulin an gane ko to amma kecewar riga annabi yusuf ta gaba fa kaifa yadullu ala annaha sadiqa ya akai wannan zai nuna ita ce ke da gaskiya tunda in mun san shi annabi yusuf an ce ta kece ta baya ta yi gudu to yayi gudu ne sai ta bishi ta baya ta so ta jawo shi rigar ta kece wannan yana nuna gane da gaskiya to amma kasancewar rigar ta kece ta gaba me yake nuna gaskiya malin yace to kulna zamu ci yadullu min wajhaini za a samu amsa wato abin da yake nuna hakan ta fuska biyu ahaduhuma na farko annahu idza kana talibuha in ya zamanto shi yake neman ta wa hiya tadfa'uhu an nafsiha ita ko tana tunkuɗe annabi yusuf daga kanta biyadiha da hannunta aw birijliha ko kafarta fa innaha to a wannan hali ita taquddu qamisahu za ta kece rigarsa ko ta yaga ta min qubulin ta daga ba bidaf'i ta hanyar tunkuɗa asari na biyu annahu shi annabi yusuf yasra'u khalfaha yana gudu misali inda shine yake bi yasra'u yana gaugawa khalfaha bayanta wa hiya haribatun minhu tana kokarin gudu ta bar shi an gane ko faya'thuru fi maqadimi qamisihi an gane ko faya'thuru sai ya fadi shine ya'thuru kidan yayi tuntubi fi maqadimi qamisihi a gaban sutura rigarsa fayashquhu sai takeci tunda tana yiwa yayi gudu kenan gudun da yayi sai ya fadi tana yiwa jan da yayi sai rigar sai takeci kidan wadansu sun tafi cewa koda ta wannan hanya koda bai cin mata bane ya fadi tana yiwa rigar tashi tana ekecewa malin yace to wayridu ala alwajhi althani amma abin da yake gittuwa akan amsa ta biyu annahu mushtarakud dilala min jihati al'ithar cewa ta huska samu yayi mushtarakud dilala domin al'ithar yana yiwa alladhi huwa natijatul isra yana yiwa tunda an ce tuntube ne to ai tuntube na izaman tuwa ta fuska guda biyu ko shi yana kokarin ya tafi ya fadi tana bayan sa to kina rigar shi na yake cewa an gane ko ko kuma izaman to a shi ya bi bayan ta ta tsere ya fadi sai rigar shi take ce to kinan wannan mushtarak ne nan ba a iya mushtarakud dilala ne min jihati al-ithar alladhi huwa natijatul isra kinan nan ba ma'anar ba ta fitowa a fili saboda babu ba mamaki ya koreta misali ya fadi rigar take ce ba mamaki yayi gudu tana bayan sa ya fadi rigar take ce to wannan mushtarak ne li'annahu yahtamilu an yakuna isra'an fi al-harb minha yana yiwa zaman to yayi gudu ne don guje mata wa hiya khalfahu tana bayan sa faya'siru sai kuma yayi tuntube fayan qaddu qamisuhu sai rigar shi take ce an gane ko min qubulin ta daga gaba kenan amsa ta farko dai malam ya raso ya ce tafi fitowa a fili wannan shine abin da malam yake son ya ce to dan haka dai mun gabatar da bayani sai kuma kafin mu je gaba muna dan ƙara wani abu wannan wurin akwai matsala har da game da dalibai da kuma waɗansu abubuwa da ya kamata mu ƙara na balaga wannan ayar da yake cewa wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu to wato qamisu nan guda uku ne da na farko da na biyu don magare su saboda ismu kana ne na biyu kuma fatha ne gare shi to saboda maf'ulun bihi na to wanda yake jin larabci shi na iya gane wa ismu kana da maf'ulun bihi amma dai na farko da na biyu dhamma na uku fatha yace in kana qamisuhu kaga dhamma wa in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin falamma ra'a qamisahu to wannan shine to amma abu na biyu sai ce wa shahidu shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin an gane ko fa sadaqat wa huwa min al-kadibin nan malaman balaga suna cewa sai an bambanta tsakanin suna da aiki suna da aiki in an ce suna shine sunan aiki wato suna in an ce suna ne wanda yake nuna cewa mutum yana aikata aiki ko ya tabbata akan shi sannan in anka ce fi'ili yana nuna ka aikata tana yiwa ka aikata so dai yanzu in ce kazaba yayi ƙarya ba shi ke nuna makareci bane tana yiwa ƙarya guda ce yayi amma yayi gaskiya dari amma in ce kazib makareci ne to tana yiwa yana yiwa yayi gaskiya guda amma dama makareci ne yayi ƙarya dari sannan yayi gaskiya daya to in nace kuma sadaqa yayi gaskiya tana yiwa yayi gaskiya dai yayi ƙarya dari amma in nace sadiq mai gaskiya ne tana yiwa yayi gaskiya dari yayi ƙarya daya dole sai mun bambanta tsakankanin su to da yace in kana qamisuhu quddamin qubulin sai yace fa sadaqat in rigar shi ta kece ta gaba sai yace fa sadaqat tayi gaskiya kaga sai ba ta fi'ili wa huwa min al-kadhibin to shi shine daga cikin makariyata domin makariyata dabi'a su ne su tabbata akan ƙarya inda ba Allah ya musu tsari ba domin ita ƙarya idan aka fara ta ba a barin ta sai da fuska guda biyu ko dai a zo a bayyana cewa ƙarya ce ko a tuba ko kuma a ci gaba da yi bayyuwa a lullube ƙarya sai an ƙara wata ƙarya shi yasa wanda ya saba da ƙarya kullun in yi mutun ƙarya gobe ma wata ce zai tunanin ya zai yi shi ƙara yin waccan don shi lullube waccan haka zai tafiya ta yadda makarici Allah kai mulu tsari kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutun bai gushi ba yana yin ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah makarici ne mai gaskiya kuma mutun bai kasance ba yana gaskiya kuma yana kirda don gaskiya saboda gaskiya 100% sai Allah amma tana ga a same ka da kuskure yace to sai Allah ya sa an rubuta ka mai gaskiya a wajen Allah muna fatan Allah ya sa an rubuta mu masu gaskiya a wajen Allah subhanahu wataala to wannan kenan sai ce wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat duk sai gabatar da ita san yace ce fa sadaqat tayi gaskiya wa huwa min al-kadhibin amma nan kuma nabi sai ce fa kadhabat tayi ƙarya wa huwa min as-sadiqin shi ne ba su yin gaskiya kenan kaga ita sai ba ta fi'ili fi'ili ɗan uwarsa ce misali kamar ba ta fi'ilin tayi tayi amma annabi yusuf sai ba shi tabbata tabbata in ƙarya ce yi to maƙaryaci ne tunda bai san shi ba in kuma gaskiya ce yayi to matabbaci na mai gaskiya sai ya bashi suna dan saboda mi saboda nuna muhimmanci abu na biyu kuma saboda lugha haka take dauka wato ayoyin suna karewa da nunun nunun idan da ya ce fa kadhaba wa hiya min as-sadiqat kaga ba zai yi ba fa sadaqa wa hiya min al-kadhibat kaga nan ba za a samu fasila ba kinan ya kalli ma'ana kuma ya kalli wato fasila karshen ayoyi wannan shi ne dai abinda muke son mu kara game da ƴan uwa masu bincike wani lokacin zaka iske mas'ala tana dauka hankali kuma saboda irin yadda ake kawowar waɗansu abubuwa abin nan sannan kuma za a iya cewa ita ya bata ta fuskar gabatarwa ya gabatar da ita amma ta fuskar kuma sai bata fi'ili amma shi ko annabi Yusuf ya kashi karshe amma ya bashi tabbata kenan ita ta fuskar gabatarwa ta riga yayi annabi Yusuf shi ko ta fuskar sunaye abin da yake tabbatacce an ba annabi Yusuf abin da ya finata wannan shi dai ne abinda muke so mu ci wallahi ta'ala alam sai mas'ala ta gaba mas'ala ta 484 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa qala tukhruj alaihin lokacin da wannan mata ta ji abinda ake fada kan cewa ta nemi annabi yusuf yaron gidan ta abin kumiya wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi to da ta ji wannan saboda annabi yusuf yana da kyawu duk da yake wadansu sun ce an raba kyawun duniya biyu an bashi wadansu suka ce a'a an raba kyawun annabi adamu ne uqiya shatral jamal da ake cewa cikin hadisi wasu suka ce kyawun duniya gaba ɗaya aka raba aka bashi rabi wasu suka ce a'a kyawun da aka ba annabi adam shine aka raba aka ba annabi yusuf ba wai an bashi kyawun wato abin nan gaba ɗaya ba kenan sai zama to annabi adam a wagga fassara yafi annabi yusuf kyawu wa qalat ikhruj alaihin tace ka fita gare su to lokacin da ta samu wannan labari ta san busu sani ba shi yasa da yawan mutane suna hukuncin abinda busu sani ba shi ko alhukmu ala shay'i juz'un min tasawwurihi inji malamai na usulul fiqh wato ko in ce inji malamai alhukmu ala shay'i lokacin da kake hukunci akan abu juz'un min tasawwurihi to kamar ka suranta abin ne domin ana son ka sani da ka faɗi magana kai yi hukunci to ka tabbatar da kamar ka yi tunanin abin ya kasance ne ko bai kasance ba to wannan shi yasa ake cewa alhukmu annafi wal ithbat shi hukunci yana tabbata ne akan abubuwa guda biyu ko a tabbatar da abu ko a kore shi in nace zahaba muhammad ya tafi kenan na tabbatar da hukuncin tafiya ga muhammadu in nace lam yazhab muhammad bai tafi ba to na kore hukuncin tafiya ga muhammad to shi yasa kullun hukuncin da muke yi yana da yawa shi yasa dole dan adam sai yayi hattara ga abin da yake faɗa domin in kace abin nan haka ne sai a tambaye ka me dalilinka in an ka ce abin nan ba haka nan bane sai a tambaye ka dalilanka to da yawan mutane suna son su faɗa su ce abu haka ne amma ba su son a tambaye su dalili da yawan mutane suna son su kore abu amma ba su son a tambaye su dalili to kaga akwai matsala shi yasa yanzu ilimin fiqh za a ce malam wani ya ce kaza wani ma ya ce kaza malam wani ya ce kaza to amma an ka ce ina dalilan su wani sai ce a ba buƙatar dalili ba gaskiya bane aqwalul ulama yustadallu laha wala yustadallu biha kamar da shaykhul islam ibn taymiya yake cewa malganan malamai yustadallu laha ana neman mata dalili a kafa mata hujja ita maganar karan kanta ba hujja bace amma wala yustadallu biha, shi kansa maga, ita kanta maganar malami ko maganar malamai ba ta zamantuwa hujja. Hujja shine alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ka'ida ta usulul tafsir ko usulul fiqh wadda ko usulul hadith wadda tana da aya ko hadisi wanda ya tabbatar da ita ko ijma'i ya zamantu shi ijma'i da ma yana da dalilan da suka tabbatar da shi ako qiyasi ingantacce shi ma shi na da dalilan da suka tabbatar da shi to kaga wannan shine abin da yake samu ke samun matsala ka tabbatar da abu ko ka kore shi hukunci ne ko ka tabbatar da abu ko ka kore shi shine yin hukunci akan abu kuma dole za a tambaye ka to ita wannan mata da suka yi ma wannan hukunci suka ce turawid fataha an-nafsi bu san dalili ba to sai ta kira annabi Yusuf ta sashi ya shirya sannan lokacin da suna yankan abin nan Allah ya ce falan ma sami atbi makrihin don mu fahimci mas'alar lokacin da ta ji makrihin da makircin su kina abin da suke fada an kira shi makirci saboda su busa tsammanin tana ji ba duk da yake gaskiya suke fada tunda abin da suke fada ai haka nan ne ya faru to amma matsayin shi na makirci saboda sun fada su suna sawa tsammanin ma'ana ita bata sani ba arsalat ilayhinna sai ta tura izuwa gare su tunda matar babba ce wa atadat lahunna muttaka'an ta shirya musu muttaka'an shine muttaka shine abin kishin gida muttaki'ina ala surri mutaqabirin ko ba haka ba duk da yake sun ce muttakan shine wato abin da ake yayyankawa abincin da in ana cin shi ana yayyanka na mawadata kenan ana kishin gida ana cin shi almuhimu dai wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kullu wahidatin minhunna sikina tabba ko ce yuka wasu ka ce yuka ce ta shirye shiryen abinci wasu ka ce a abincin da ake yankawa ne wanda ake ci ne jin dadi to wa qala tukhruj alaihin sai tace fita gare su kaga annabin Allah yana karkashin mace in ba jarabawa ta ubangiji ba kuma a ce mace take bashi izini ya sha kulliya ya fita gaban mata haka Allah yake so amma akwai inda Allah yake son ya kai shi dan haka duk yadda kaga kanka a matsayin dalibi ko a matsayin wani hali wanda kana ganin bai dace da kai akwai hikimar da Allah ya boye kai hakuri akwai inda Allah yake son ya kai ka wa qala tukhruj alaihin tace ma annabi Yusuf ka fita gare su bazai cewa bazai yiwa ba Yusuf a cikin suratu Yusuf aya ta 31 malin yace to a cikin larabci wa innama yuqalu ana cewa kharajtu ila suqi na fita izuwa kasuwa ba a cewa kharaja ala suqi sai a ce ila wa taraktu alaihi albaba amma taraka sai a ce taraktu alaihi albaba na buga masa kofa fa kharaja ilayya sai ya fita izuwa gare ni kenan ya kamata ce ma annabi Yusuf ukhruj ilayhinna an gane ko amma sai ta ce ukhruj alayhinna to me yasa akai amfani da wannan shine abin da malai yake son yayi qadiyya ce ta lugha shin an yi tadminin wani fi'ili ne ko ko an yi niyaba ne ila ce ta zo matsayin ala ce ta zo matsayin ila ko ko shi fi'ili ne na kharaja yayi wakilta ya wakilci wani fi'ili wanda mas'ala ce mun taba bayanin ta at-tadmin da an-niyaba a cikin ilimi na yaren larabci malai yace kulna zamu ce idza kana al-khuruju idan fita ta kasance bi qahrin an gane ko ta cilastarwa ce wa galabatin da rinjaya aw bi jamalin koko fita ce wadda an yi qawa wa zinatin bi jamalin mai kyau wa zinatin da qawa aw bi ayatin koko za a fita ne da wata aya wani abu ne mai ban mamaki ko wata alama wa amrin azimin da wani al'amari mai girma fa inna ma to haqiqa yu'adda ana mishi ta'diya bi ala da kuma ala kenan shi fi'ili na kharaja in ka ji ala ta fito to yana nuna cewa an fita ko da rinjaya wato abu ne wanda an nuna ni rinjaya koko an fita da qawa ko an fitar da wani al'amari na ban mamaki wa minhu qawluhum malin yace yana daga cikin su fadar su fadan larabawa kenan kharaja alaina fi safari ya fita gare mu a cikin balaguru qutta'u tariqi masu yankan hanya amiroba kenan wato bandi army kenan an gane ko wato sune masu yan fashi an gane ko to kaga kharaja alaina ba a ce kharaja ilina ba don an san sun fito ne don su rinjaye ku wa qawlihi wa qawluhu kenan ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala dan yace wa minhu qawluhum kenan wa qawluhu ta'ala kuma irin wannan akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala fakhar wa qawluhu ta'ala fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab zakariya kharaja ya fita ala qaumihi akan mutanansa domin ba fita bace hita adiya hita ce wanda akwai nau'i na mu'jiza tare da ita suratul qasas fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi afwan fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi tace aya ta farko da malin ya kawo karuna ya fita a cikin mutanansa a cikin qawa wanda yake nuna shi wani mai gida ne wani mai jiji da ka sani wani babban attajiri ne suratul qasas aya ta 79 wa qawluhu ta'ala rafa'a Allah subhanahu wa ta'ala fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab wato zakariya ya fita akan mutanansa ko daga mutanansa min al-mihrab daga mihrab wato wurin ibada suratul maryam aya ta 11 duk dake mihrab wasun ce wurin ibada da ma wurin yahudawa na ibada koko kafin mazo manzo sallallahu alaihi wa sallam wurin ibada ake nan shi mihrab an gane ko فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أما يذو اسمتي محراب أنا وجم مسلمي سنرف في جدل ليمن تو أني ساباني أكانسا وده سبحان الله بسنت في تشاشي جدل ليمن بيد أسلي أمسلمتي كنن زا أبركة تنغا عند الكبلة تكي زا أدي كمر يدى مسلا تمزو صلى الله عليه وآله سلو أنا سامو دون كتورن دبينو كنن عند أكسن يا ألاما كنن أنا إيه أساكو دا سبيرغونا أجيرا سو أكام بانغو ودن دا أي جينا سو سيد من تسوري سكنونا إشارة تجد الليمان أما بس يا أني قبابا كوكو سي أنزو أني جد الليمان وانا أكيد ما محراب وانا سكوما دقت كم على مسون تي أشي محراب كين باوي فائدة تي أبى يدبر جمسلين تي سبورة هنا نونا الكبلة عند الكبلة تا مسلة تي تكي تو مسوي دي بلي تتفاي أقول التافي الحقيقة الشرعية نا الدكتور عمر سالم بازمول يا تتونا أكمل من المسألة كم على مسونا ده سباني أكنشي وسو بدأ أشي wasu kuma su ce la ba asabihi to amma dai da yake asalin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da shi babu wani dalili kuma ita Ka'aba dama ita babu wani zancen mihrabi abubuwa ne wadanda barin su shine mafi zama ahwat wallahu ta'ala a'lam sai abin da ya shafi kuma minbari da yake matattakala minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda mas'ala ta bijiro yana da matakala guda uku kenan yi fiye da matakala uku shi ma wannan abu ne wanda bai dace ba domin ya kamata ai koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin abubuwan da suke na ibada ne ba abubuwa wanda suke na jibilla ko ta tabi'a ba sai an samu dalilin da ya nuna cewa abin ya kibance shi koko yayi shi ne ba a matsayin wato ai koyi da shi matsayin tabi'a ce ta rayuwa sannan kuma daga cikin irin waɗannan abubuwa kamar kiran sallah na biyu wanda an yi sabani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ran juma'a guda ake yi sai zamanin sayyidina Uthman an kasance ana yin kiran sallah na farko a kasuwa a bisa wani tudu mutane su san lokacin sallah ya matso sannan ai kiran sallah na biyu a masallaci waɗansu sun tafi cewa a daina yin kiran sallah biyu a yi guda saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda ne ake yi wancan kuma an kasance ana yin shi a kasuwa kuma yanzu idan lokaci yayi za a sani waɗansu kuma sun tafi cewa a'a wannan illar bata gushe ba saboda mutane suna kasuwa hankalin su na daukuwa in can da ana zuwa ne kasuwa ai sallah kiran sallah yanzu idan an kai kiran sallah na farko kinan micro zai kai ga mutane ko loudspeaker za ta kai ga mutane su saurara su ji sannan sai su san lokacin sallah ya matso su yi shi yasa ake samun sabani a wajen malamai akan irin waɗannan mas'aloli za ku ji malamai suna tattaunawa wato akan su to wannan ita ce dai ƴan uwa musulmi a takaice amsar da malam ya kawo kharaja ala ana nufin ya fita wani al'amari ne yake akwai nuna rinjaya ko fita ta nuna tinqaho ko nuna fita wanda akwai wata mu'jiza ko wani al'amari mai girma tare da ita sai a ce kharaja ala ba a ce kharaja ilaihi ba saboda ba fita ce ba wanda take fita irin wanda aka wato al'adanta wannan shi dai ne abinda malam yake so ya ce wallahu ta'ala a'lam ɗan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 485 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa shabbahna yusuf alaihi salam ya aka su waɗannan mata suka kamantar da annabi yusuf alaihi salam aminci Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim bil malak sun ka siffanta shi da mala'iki fa qulna suka ce ma hadha bashara wannan ma mai aiki ce a cikin yaren larabci akwai wanda ba ta aiki ana iya cewa ma hadha basharun a larabci ko a ce ma hadha basharan kenan ma hadha basharan sun ka ce wannan ba mutum bane in hadha illa malakun karim sun ka ce wannan mala'iki ne mai daraja wa hunna ma ra'ayna al mala'ika su bu su taba ganin mala'iku ba qattu gaba daya to ya an kai kuma su ga abba kuma su kamanta shi da shi malai ce kulna zamu ce in kunna ma ra'ayna al mala'ika in sun kasance bu su taba ganin mala'ika ba faqad sami'na wasfaha ai sun ji sifarta tunda cikin littafin addini za a siffanta mala'iku an gane ko athani na biyu anna allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala qadara kaza ya tabbata shine at-tarkiz shine wato ka soka abu ko ka tabbatar da shi fi tibai a cikin dabi'a ta mutane an gane ko husnal mala'ika ya sanya ganin kyawun mala'iku ko sifanta su abu ne mai kyau kamar kaza kamar yadda Allah ya tabbata fiha a cikin dabi'o'in mutane kinan fi tibai kinan qubha ash-shaytan wato munin shedan abu ne wanda bai da kyau da an ci ma abu shedan kawai ba ma sai an tsaya an sa abu ne wanda bai da kyau ko baka taba ganin shedan ba malam yace to walizalika shi yasa yushbahu ake kamanta kullu mutanahin fil husni duk abin da kai matuka da kyau bil malak sai asifanta shi da mala'iki wa kullu mutanahin duk abin da kai matuka fil qubhi a cikin muni bil shaytani sai asifanta shi da shedan kinan ko da ba ganin taba ganin shedan ba to wannan babi ne wanda yake mai fadi cikin ilimin balaga daliban ilimi ya kamata su yi karatu a cikin shi da usulul tafsir an gane ko yadda ake sifanta abubuwa da nau'i-nau'i na at-tashbih zan bada alal aqalli dai kamar a gurguje littafi guda biyu littafi na farko cikin ilimin balaga al-balagatul wadhiha in ka diba cikin babin tashbihi zaka ga nau'uka na tashbihi akwai mursal akwai mu'akkad akwai baligh akwai dimni akwai tamthili akwai maqlub ga sunan dai sannan cikin tashbihin nan zaka iske dai akwai nau'uka daban-daban sannan littafi na biyu wanda nake so in ba dalibin ilimi a gurguje dirasatun fi usulut tafsir na ustadu dr kabir yunus professor da tafsiri da yake garin kano yazo ya tabo akwai babin tashbihi zaka tashbihi yana da kaloli daban-daban akwai al-zahir akwai al-khafi akwai kuma wanda zaka iske an kamanta al-hissi wato al-hissi bil-hissi sannan al-ma'nawi bil-ma'nawi sai al-hissi bil-ma'nawi wal-ma'nawi bil-hissi yadda ake kamanta abubuwa babi ne mai fadi yana da kyau dalibin ilimi fahimci shi domin tashbihin zai dawo cikin Qur'ani wani yana ga to ya an ce balaga ta bai da alaƙar Qur'ani cikin Qur'anin akwai shi sai a siffanta abinda ake gani da abinda ake gani abinda ana iya kallon sa misali mata aljanna da Allah ce ka annahunna baydun maknun ka ce su kamar ƙwai ne wanda yake maknun da an boye shi kidan kaga yana da kyau in an ce an boye shi zaka iske lokacin da ya bayyana idan suna ganin shi abu ne domin duk abinda kake gani yau da gobe ba dai bane da abinda baka gani an boye sai an fiddo shi to kaga shi kwai ana iya kallon sa su mata aljanna ana iya kallon su kaga an sifanta abinda ake gani da abinda ake gani sannan kuma ana iya sifanta abinda ba a gani da abinda ba a gani ko mu ce kamanta abinda ba a gani da abinda ba a gani Allah subhanahu wa ta'ala yace alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi sun san sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda suka san sifofin ƴaƴan su kaga ilimi ne an ka sifanta da ilimi shi ko ilimi abu ne wanda ba a gani an kamanta shi da abinda wato ba a gani to sannan kuma abinda ake gani ana iya kamanta shi da wanda ba a gani misali a sifanta wani abu da ake gani da abinda ba a gani kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yace tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin tal'uha wato kamar tsiran itanya wuta ka'annahu ru'usu shayatin ka ce kamar kan shaydan ne to kaga shi kan shaydan ba a taba ganin sa ba an gane ko amma kuma an sifanta shi da icci to kaga shi iccen ana ganin sa amma an kamanta shi da abinda ba a gani kuma ana iya juya shi sai a kamanta wato abin nan abinda ba a gani da abinda ake gani inda Allah subhanahu wataala ya kamanta kalma ta tauhidi da kuma ittanya Allah ce alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba kaga kalma tayyiba abinda ba a gani ne sai an ka kamanta shi da abinda ake gani ka shajaratin tayyiba wannan nau'i ne na babi mai fadi a cikin ilimi dalibin ilimi ya kamata ya ƙara bincike kansa ga yadda ake yin tashbihi cikin Qur'ani kuma ya san hikimomin sa da nau'in sa kada ya zama to kullun ya biyo ya wuce kai tsaye to kaga nan da yayi shi ma mallan ya kawo shaytan ana kamanta shi da muni shi yasa waɗanda suka ce ai to ya an kai shaytan an ka kamanta dan kafirai kullu sura suka zo ga alqur'ani da Allah ya ce innaha shajaratun takhruju fi asl aljahim itan ya ce wanda take fitowa a cikin tushen wuta wai suna nufin cewa wato ya za a yi a ce a bada labarin icci ya fito a cikin wuta wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari a cikin alqur'ani to kaga shaydanu sun ce wai an ce wai cikin wuta wai za ta fito a wutar lahira da iccen lahira ba dai bane da na duniya kai ne kake karyatawa ko kuwa an ce adadin mala'ikun da za su tsaron wuta alaiha tis'ata ashar an gane ko guda mala'iku guda 19 ne su ce to wani ce to kai kajiya mu muta da maka ba ai mun ishe su tunda 19 ne guda wani kafir ya ce to ku bari ma ni gaba ɗaya zan rike muku 19 din nan mu fita mu tizo harkokin mu shikenan wai abin da suke nufi za su iya fita cikin wuta domin bu san sifan mala'ika ba da karfin sa don haka irin waɗannan abubuwa ba yau bane aka fara Allah kai mu nutsari to wannan dai na kawo shi ne saboda fa'ida ta ilimi ɗaliban ilimi ya kamata wato mu dage mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 486 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala yusuf alaihi salam ya aka annabi yusuf alaihi salam yace inni taraktu millata qaumin ni na bar hanyar mutanen da la yu'minu billah musu yi imani da Allah ba wa hum bil akhirati hum kafirun su game da ranar lahira wato kafirai ne malin yace to wa tarku shay'i barin abu inda ma yakunu yana kasancewa ne ba'da mulabasatihi bayan an yi cudanya da shi daga al-libasu ne kamar abin da kasa sai a ce kai cudanya da shi wal kauni fihi kuma ka kasance a cikin shi yuqalu ana cewa taraka fulanun wane ya bar shurbal khamri shangiya wa akla riba da cin riba wa nahwa zalika da kuma abin da yake kama da wannan idza kana fihi idan ya kasance a ciki thumma aqla anhu sannan ya cire daga gare shi wa yusuf alaihi salam shi ko annabi yusuf alaihi salam lam yakun qattu ala millati al-kuffar qattu kidan bai taba kasancewa yusuf alaihi salam lam yakun ala millati al-kuffar qattu annabi yusuf bai taba kasancewa ba akan tafarki na kafirai kwata kwata balle ma a ce ya bari malin yace to qulna zamu ce at-tarku nau'ani shi kalma ta tarku tana da ma'ana guda biyu ko nau'i ne guda biyu tarkun ba'da al-mulabasa mutun ya bar abu bayan ya cudanya da shi wa yusamma ana kiran shi tarkul intiqal wato bari na cirata shine intiqal ka cirata ka bar abu wa tarku qabla al-mulabasa akwai barin abu qabla al-mulabasa kafin ma ka aikata shi kafin kai cudanya da shi wa yusamma ana kiran shi tarku i'rad bari na kauda kai ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa fi qissati Musa alayhi salam a cikin qissa ta annabi Musa inda sun ka ce wa yadharaka wa alihatak annabi Musa ya barka da kai da wato abin bautarka to annabi Musa ai bai tabbata musu ba an gane ko duk da yake wannan aiti wato ai annabi Musa ana tunanin akan wannan aqida ki sai da yazo da ta aqidar da ba ita ba wadan suna fadar wannan an gane ko domin Allah ya faɗa wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak shin zaka bar annabi Musa da mutanansa su yi banda a bayan kasa su barka da kai da wato abin bautarka to wannan ana rufin annabi Musa ya bar bauta ba ana rufin ya taba zama a cikin ta ba shine abin da ya fitowa dai a zahiri wa Musa alayhi salam malan yace annabi Musa alayhi salam ma la basa ibadata fir'aun bai taba yin ibada ba irin ta fir'auna la basa kinan bai yi cudanya da ita ba bai aikata ta ba wala ibadata alihatihi ko kuma bai taba cudanya ba da bauta gumakan fir'auna fi waqtin min al-awqat a cikin wani lokaci na lukutta wama nahnu fihi malaci abinda muke cikin shi kina wagga aya da muka kawo da inda annabi yusuf yace inni taraktu millata qaumin ni na bar hanyar wasu mutane yace to shi wannan ma nahnu fihi abinda muke cikin shi minan nau'i thani yana daga cikin nau'i na biyu na attarku wasa yati nadhiru hadha su'al malaci yace irin tamkar wannan tambaya zai zo fi surati ibrahim alayhi salam a cikin surata annabi ibrahim alayhi salam fi qawlihi ta'ala kuma da an kace surata annabi ibrahim ba ana nufin annabi ibrahim ya sabkar da alqur'ani ba a sura wadda ake ambaton annabi ibrahima yana daga cikin shubuhin da dalibai ilimi kullu kamata su gani ya an kace qira'a tawani dukkan qira'o'i guda goma babu wadda an kasa ma qira'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ta wani sahabi a shi an ce qira'a tawani wadannan malaman sun shahara da karantawa da wannan nau'i ne na qira'a sai an kace qira'a nafi'a qira'a wani in kuma an ce me yasa ba a cikin ratar qira'a sahabi ba a su mutanen nan sun ruwaito wadannan qira'o'i ne har zuwa ga sahabbai amma malamin da ya karanta sai Allah ya kaddare da sunan shi ne za ta shahara in an ce kuma sura ta annabi ibrahim ba ana nufin annabi ibrahim ya sabkar da sura ba a ana nufin sura wadda ake ambaton annabi ibrahim a cikin ta bas to amma wani zai ce to duk sauran surori na alqur'ani banda wasu surori kamar suratul anbiya'i sura annabawa ai ba a hudu kalmar ta al-anbiya ba an gane ko kama suratul ikhlas ai ba a hudu kalmar ta al-ikhlas ba suratul fatiha bai ai ba a hudu kalmar ta fatiha cikin ta ba to su ku ya zaka ce kansu sai a ce a surar da ma'anar su take daukar wannan ya an ce fatiha ana nuhin suratul fatiha domin da ita ne ake bude karatun alqur'ani an gane ko kenan surar da ma'anar ta take ba da cewa ita ce za ta bude wato da ita ake bude alqur'ani ya an kaje suratul ikhlas sura wadda ma'ana abinda ta kumsa shine kadaita Allah da bauta ikhlasul ibadati lillahi ta'ala suratul anbiya sura wadda tana dauke da tarihin annabawa ko da ba a fadi lafazina annabawa ba a cikin ta dalibin ilimi ya kamata ya zamanto yana shirye da bada amsa domin akwai yan kakale yan konkole cikin musulmi ma ko kuma ne ya jahilci abin da kuma cikin kafirai Allah kai mu da tsaki malam yace to wasa yati nadhiru hadha su'al tamka irin wannan amsa zata zo tambaya zata zo fi surati ibrahim alayhi salam a cikin suratu ibrahim alayhi salam fi qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala aw la ta'udunna fi millatina an gane ko to nan kuma sai masu littafin sun ka kawo suratul a'raf aya ta 88 an gane ko to in sun ka kawo suratul a'raf cikin suratul a'raf za a iya samun wato qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya shu'aybu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina to kasi suka suratul a'raf amma shi mala ya cikin suratul ibrahim kina ya kamata su koma cikin suratul ibrahim su masu ga littafin su dimo ayat da take fadar wannan sura ayat da ta zo a cikin suratul ibrahim inda Allah ya ce wa qala alladhina kafaru لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ان غاني كو تو كاغا ايرين wannan lafazin yazo can awla ta'uduna fi millatina a cikin suratul a'raf qala aw law kunna karihin qad iftarayna allahi kadhiba nanku wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'uduna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim to kaga wannan da ma mun bada amsa aw lata'uduna ko ku dawo wannan su malamai suka ce a asalin shi nan suna nufin ko ku kasance domin ada ya'udu ya dawo ada ya'udu idi ya dawo ada an gane ko ya'udu ya ziyarci marashin lafiya to in ka ce ada ya'udu audatan ya dawo ada ya'udu idan idi ya dawo ada ya'udu iyadatan ya ji ganin bashir lafiya ada ya'udu audatan ya kasance to cikin su wanne ne ake nufi to na kasancewa shine aula ta'uduna fi millatina kinan ko ku kasance a cikin hanyar mudumi annabawa ba su taba shirka ba ga wanda suke son su kafirtar da annabawa wanda an fada ma annabi shu'aib kuma Allah ya fada an fada ma annabawa wa qala alladhina kafaru li rusulihim nan cikin suratu ibrahim ma ya shafi annabawa wadansu daga cikin malamai suka ce aula ta'uduna fi millatina saboda annabawa suna magana ne kamar inda annabi shu'aib yace in udna fi millatikum yana magana ne akan jama'ar sa to sai rinjayar da jama'ar sa domin ko da shi bai taba kasancewa akan shirka ba wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a aula ta'uduna fi millatina annabawa kafin su bayyana da awata tauhidi da yawan mutane su suna sa tsammani akan aqidar su suke to amma idan suka bijiro da wata aqidar da ba ita ba sai su sa malin cewa annabawa sun taba zama akan aqida su shi yasa sai su ce musu aula ta'uduna fi millatina koko sai kun dawo a cikin aqidar mu to kaga wannan mas'ala ce wanda dama mun taba tattaunawa kanta amma mun dan kawo bayani saboda tunatar da yan uwa ga waɗanda suka taba sauraron wannan mas'ala yan uwa musulmi lokacin mu ya karato nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته